This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki kuke farin cikin sake dawowa a cikin shirin namu na daren yau Lahadi 29 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi, shirin da kalle kasako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a yare zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Lahadi dakarun Isra'ila suka ce sun sake kashe wani babban jami'in Hezbollah a wani hari ta sama a yayin da kungiyar da ke Lebanon ke cikin juyayen kisan shugabanta Sayyidi Hassan Nasrallah. Sojojin Isra'ila sun ce sun kashe mataimakin shugaban majalisar gudanarwa Hezbollah Nabil Kawok a ranar Asabar. A nan take dai ba a ji wani furuci ba daga Hezbollah kuma ba a san takamaiman wurin da aka kai wannan harin ba. A yan makonnin nan dai hare-haren Isra'ila ya yi ajalin kwamandojin Hezbollah da dama da ya hada da mambobin kungiyar da ke da kusanci da Nasrallah da suka kwashe gwamman shekaru suna tsallake tarkon mutuwa da aka rika dana musu. Haka zalika an shaka titar kungiyar ta Hezbollah da giggan hare-hare ta na'urorin sadarwarta da na aikiwa da sakonni da aka dora alhakinsu akan Isra'ila. Hare-haren da dama da Isra'ila ta rika kaiwa a sassan Lebanon da dama ya kashe mutane akalla 1,030 da ya hada da mata su 156 da yara 87 duk a cikin kasa da makonni biyu, cewar ma'aikatan lafiya ta kasar Lebanon. A ranar Lahadin nan ne jami'an Rasha suka ce Ukraine ta harba jiragen sama marasa matuƙi sama da 100 a sassan Rasha, lamarin da ya sanadiyar tashin wutar daji da kona wani rukunin gidaje, abin da ya haifar da turnikewar hayaki mafi girma da aka rika gani ya mamaye sararin samaniyar Rasha tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine din a watan Fabrairun shekarar 2022. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ruwaito cewa ta harbo jirage marasa matuƙi guda 125 a cikin dare a sassa 7 na ƙasar, musamman yankin kudu maso yamma na Volgograd da ya sha barin wuta, inda aka ruwaito cewa jirage marasa matuƙi guda 67 ne da Ukraine din ta harba dakarun tsaron Rasha suka yi nasarar kakkabowa daga yankin. Haka zalika an harba wasu jirage marasa matuƙi guda 17 a yankin Voronezh na Rasha, inda tarkacen jiragen suka yi fata-fata da wani rukunin gidajen mutane da wani gida daban. To sai dai ba a bada rahoton salwatar rayuka ko jikata ba. Wata kungiya mai kula da yaƙe-yaƙen da ake a sassan duniya ta faɗa a ranar Lahadin nan cewa an kashe wasu mayaƙin Iranwa su 12 a yayin wasu hare-hare ta sama a gabashin Siriya. Wasu mutane da dama kuma suka jikata. An kashe mutanen biyu ne a hare-haren ta sama da ba a san daga inda suka fito ba, da suka kai wurare a birnin Deir ez-Zor da yankin gabashin birnin da ma yankin Bakomal da ke kusa da kan iyaka da Iraki, cewar kungiyar sa ido kan kare haƙƙin bil'adama da ke Siriya. A nan take dai ba wani ko wata kungiya da ta dauki alhakin kai hare-haren. Kungiyar ta kada da cewa wasu hare-haren ta sama sun kai kaci wuraren soji da ke kusa da filin jirgin saman Deir ez-Zor, irin da ta rika sama da tallafin soji ga Siriya tun bayan fara yakin basasar kasar da aka soma a shekarar 2011, yayin da Isra'ila ta rika kai daruruwan hare-hare ta sama kan kungiyoyin da ke marawa Iran baya a gabashin Siriya. Ita ma Amurka ta rika kaikaitar irin waɗannan kungiyoyi a yankin gabashin kasar. A jiya Asabar, kananan kungiyoyin magoya bayan 'yan adawa suka yi zanga-zanga a Venezuela, inda suka haɗe da magoya bayansu daga wajen ƙasar a cikar watanni biyu tun bayan da shugaba Nicolas Maduro ya ayyana kanshi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar mai cike da takaddama. Shugabar adawa Maria Corina Machado da ke boye bayan bayyana kin amincewarta da sakamakon zaben da ta ce an tafka magudi a cikinsa, ta yi kiran da a fito zanga-zangar kaɗan-kaɗan domin kaucewa irin dirar mikiya da jami'an tsaro suka yi zanga-zangar a baya. Kimanin mutane 30 ne suka rika daga murya da faɗin kalmomi a Caracas da ya hada da Liga Brito da aka sanya da Red Helmet Grandmother tun a shekarun da ta kwashe tana gumurzun fafutukar kin gwamnati. ta rike wata alama dauke da rubutu akai dake cewa hakkinmu ne mu kare ƙuri'ar mu tace kamata yayi Nicolas Maduro ya san inda dare masa saboda bai ci gabe ba kwanaki biyu da dakarun katta kwana na RSF a Sudan suka kwashe suna kai harhari a birnin El Fasher na Darfur yayi sanadiyar mutuwar mutane 48 kamar yadda wata majalar lafiya ta shaidawa kafar labaran AFP bayan da shugabannin duniya suka yi roƙon kawo ƙarshen bakar wahala da ƙasar ke fuskanta barin wutar makaman atilari da dakarun na katta kwana na RSF suka rikayi ya halaka wasu mutum 30 tare da raunata gwammai kamar yadda majiyar lafiya a asibitin koyarwa na birnin El Fasher ta sanar da AFP
Hawwa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi
donation wanda yana baba gida yayi a 50,000 tunda ya ji cewa ina takara ya aika da biyan kudin so naje aka kira ni daga office wanda ya tabbata madam and Mr. President ta biya miki donation nashi ki zaki karba
kallaban shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba Sunana Alheri Grace Abdu. Idan kuna biye da mu makon jiya muka fara haska fitila kan gudunmuwar da mata ke bayarwa a daukar nawayar gidajen su bayan wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya da ke nuni da cewa mata da dama na fama da ciwon damuwa da ke shafar kwakwalwarsu sakamakon rashin samun damar fada a ji kan abin da ya shafi iyalansu da ake dangantawa da rashin samun damar bada gudunmuwa ga daukar nawayar gida. Za mu dora kan bayanan da mata da muka gayyata suka yi akan wannan batu. Kamar yadda muka alkawarta kuma, za mu dora hira da muka fara da kallabinmu ta mako uwar gida Sarah Jibril, macen farko a arewacin Najeriya da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa. Za ku ji yadda ta zama yar takarar shugaban kasa da jihar ta Niger ta tsayar zuwa zaben fidda gwani. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Mata a kasashen nahiyar Afirka da dama suna ba da gagarumar gudunmuwa a daukar nawayar gidajensu inda waɗansu lokutan ma akan samu gidaje da dama matan ne ke daukar nawayar iyalin baki daya kamar yadda bakin da shirin ya gayyata domin haska fitila kan lamarin suka bayyana ga abinda bakin Murna Ahmed Aisha Aliyu Usman da Hajiya Salma Muhammad ke cewa
to farfesa Murna barin dawo gare ki da yake kina hulda da mata da yawa kina ga kaman mata sun shirya domin a ce suna bada duk abin da suke da shi domin cigaban iyali da al'umma gaba daya sun matan su karan kansu suna da niyyar cewa yanzu lokaci ya kai da mu ma za mu bada gudunmuwan mu al'umma domin a samu cigaba banda haka ma yawanci ana ganin kaman su mazan nan saboda su suke biyan bukatun mata ba sa da bakin da za su yi wani magana koda a cikin iyali wani lokaci sai a ce kai mace ce ku kyale ta ba za ta shiga harkokin da ya shafi gida ba ko kuma a cikin al'umma ma a ce kai ita ba za ta ba ta da wani baki idan ta fara bada wannan gudunmuwan kina kaman sa karbe ta a cikin al'umma domin ta bada gudunmuwan ta
kwarai ina ga haka ma shi zai dada bata wannan kofa bari in koma kan tambayen ki na farko ina ga mata fa sun ga sun yi wannan shirin don yanzu ana misali kaman a Jos inda mu muke zaki ga mata sun fito suna kasuwanci suna sayar da sayarwa in kin gansu a kasuwa abin sha'awa You know, kuma na sani cewa akwai mata da na sani da yawa wanda suke ba da gudumawa saboda training din yaran su musamman a makarantu da sauran wajajen su. Sai dai ina ga ya kamata a ƙara wayar da kai kamar yanzu wannan abin da muke yi na san yana ɗaya daga cikin irin wa'annan wayar da kai
kusan banda ma wayar da kai kina ga kamar rayuwar yanzu ma yanda abubuwa sun yi tsada karan kanshi ya zama darasi masu matan su fito su nemi abin da zasu kyautata mai iyalin su
kwarai babban darasi babban darasi kuma ina ma amfani da wannan in sake kira akan mata su yi wurjanjan su tashi tsaye yanzu lokaci ya kawo da kowace mace za ta yi kokarin kanta ta gani cewa ta ba da gudumawa 100% ga sha'anin tafiyar da hankalin al'amuran gida au karatu ne a cin abinci ne au wurin tufatarwa da yara da sauransu duk abin da za mace za ta iya yi a yi shi saboda gida ya kafu gida kuma yayi karfi yara kuma su sami dan walwala shi ma mai gida ya sami dan walwala domin gaskiya shine wahala ya yawa mazaje musamman mazan mu na Africa you know komi da komi nauyi yayi musu yawa akai sai ki ga namiji kawai ya yanki jiki ya fadi dan yana tunani yaya zai iya dauka kai yanzu ma an kai lokaci yaran mu ma samaruka sai ki ga ba sa so ma su yi aure tunanin su shine tunda an ce su za su rike gida kuma waɗansun su da yawa yanzu gashi babu aiki babu ma kasuwanci baya tafiya sai ki ga ma suna gudu to an jima fa za mu sami bala'i wanda zai yi mana wuya mu iya taro shi domin aka samu yara da yawa suna girma matasa kuma ba sa so su yi aure domin suna gudun cewa nauyi zai zo yayi musu yawa to fa za a samu bala'i shi yasa ya kamata mu tashi mata you know mu yi kuma sannan mu koya wa yaran mu ma duk yara in za su shiga gidan aure a koya musu cewa kina fa zaki tafi don ki je ki ba da goyo da gudumawa ne wa mai gidanki a gina wannan gida
Hajiya Aisha wani lokaci matan sai su ga kamar idan suka dauki na wayan gida shikenan namiji zai saki hannu gari ya waye zai kama hanya ya fita kasuwa ko kuma ya fita wajen sana'an shi ba abincin safe ba na rana ba na yamma idan ya je can ya sha shayin sa ya ci shinkafan sa har da salad akai ba kya ganin kamar idan mata sun fara daukan irin wayannan na waya mazan za su sake musu
to gaskiya ne akwai irin wayannan mazajen akwai su sosai to amma abin da zamu yi la'akari shine mu fa mata ne mu iyaye ne wa'annan yaran ba wanda wa wanda suka budi da suka gani sai mu saboda haka yaro ya san duk abin da yake faruwa wallahi kafin ya taimaka ma shi namiji sai ya taimaka miki idan ke kika tausaya shi bai tausaya ba yaran yanzu suna da wayo sosai sun san abin da yake faruwa wallahi kamar yanda kika faɗa akwai namijin da yana da kuɗin saboda ya ga cewa wanke ma kina taimakawa ba zai baki ba amma zai fita ya je ci abin da ranshi yake so ke kuma ya barki da yaran ki yi ta kokoto a kina yi to a gaskiya idan ke kuma mace kika ja kika ce ke ba za ki ba to yaya makoman yaran naki zai kasance yaya kike ganin yaro zai kasance ba abu mafi illa a rayuwa shine horan yunwa to ni irin mazaje da suke ga irin wannan hali in har kin san mijinki haka keke tsakaninki da Allah wallahi
ko da ma kin san cewa yana da kuɗin baya kawo wa ke dai kawai ki abin da ya kamata
ke dai kawai ki abin da ya kamata domin wa'annan yaran suna gani kuma suna jin abin da yake faruwa zan baki misali akwai wata anguwanmu wanda bazare mu ce mijin bashi da shi ba kun ko yana da shi ita mata ita take daukan dawainiyan ƴaƴan har ya ga mata ƴaƴan su sun riga sun sani yau ko pensir ne aka ce su kawo a makaranta in ta ce musu je ku ga ya mama mai fushi ce a mama ke ma kin san ko mun je zai ce mana bashi da shi to ya riga ya sa musu wannan abu kuma ƴaƴan sun sani cewa yana da shi amma ba zai yi ba to menene ka shuka a cikin zuciyar ƴaƴanka saboda haka mazaje da suke da wannan halin ji tsoron Allah mu kuma mace idan kin san cewa eh hakan ne ba su da shi ke ki taimaka tsakaninki da Allah
Mallan dawo ga Hajiya Salma. Hajiya, wani lokaci matan nan idan ya zamana su suke daukan dawainiya zaki ga suna wani cika da batsewa, suna wani tunkaho sai janyo kusan za a ce raini ma mazajen nan a cikin al'umma ba ta da kunya da sauransu. Yaya ma zai shafi rayuwar iyali da kuma al'umma gaba daya?
Gaskiya yanayin yanda wayan su matan dan sun gan Allah ya hore musu, sai su gan kaman ai duniyan gabaki daya su ne da ita. To ai komai yaya, mu mata komai dukiyan da muke da shi muna karkashin namiji ne, dan namiji shine gaba da mu. Mu in Allah ya hore mana, dole ne mu sauke kanmu mu bi umarnin miji. Inda muna da shi dukiyan mu, miji shi ma yana da shi. Ba abin da zamu ce a yau ai mu ne da shi miji bai isa ya gaya mana magana mu yi amfani da shi ba, ba haka bane.
Amma kin san wani lokaci wasu mata idan tana daukan dawainiyan sai ya zama kuma a'a ya ce shi in ya samu kudin shi a'a zai kara aure ne, gashi nan dai Abubatu sab gangaban shi kawai zai kai. Ba kiya ganin kaman matan ta wannan ma zai zama musu abin bakin ciki ko bacin rai?
Gaskiya magana da kika fadan nan haka take. Akwai wayan su mazan zaki gani a lokacin da suka yi aure tare da mata bai da komai, wahala ne suka tashi. Amma zaran Allah ya hore mishi ya samu dukiya, sai ki gani sai ya juya ma wanda take gida baya. Wayan su ma sai ki gani za su je su aure macin da take da hali ne, sai su nuna ma wanda take gida da yake ita ba ta da komai, sai dai ta tambaya kafin a bata. Sai ki gani shi ita wannan ita za dinga daukaka, ita ke mai fada aji. Ken da baki da shi ke kina zama ne oho, naki ma in kika fada ma ba za a ji miki ba.
To madalla, da fatan wannan ya karfafawa mata gwiwa su ci gaba da fadi tashi domin ba da gudunmuwa ga iyalansu da kuma ci gaban kasa. Kamar da kuka ji a gabatarwa, yau ma muna tare da kallabin mu ta mako uwar gida Sarah Jibrin da aka fi sani da Mama Sarah, macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a tarihin Najeriya, wadda rashin goyon baya daga sauran mata da kuma abokan takarar ta maza bai sa ta yi kasa a gwiwa ba. A yau uwar gida Sarah ta bayyana yadda aka yi ta samu goyon bayan jihar ta Niger a takarar shugaban kasa. Waka aka ce a bakin me yake tafi dadi, ga kallabin mu ta mako.
Yaya nayi na zama candidate ga Kwara State? Kin ga nan na ga miki wani wani din da sai kina yi kamar zaki shiga siyasa, ki biya tax na shika ki failin ba kuma na bi
wannan shawara ya taimake ki
kwarai kwa. So donation wanda zana babakinta yayi a 50,000 tunda ya ji cewa ina takara ya aika da biyan kudin. So na je aka kira ni daga office wanda ya tabbata, madam and Mr. President ta biya miki donation na ki zo ki karba na doki 50,000 na zo overnight.
Kuma kudi ne sosai?
A'a, sosai kuwa na doki ba maganan 500,000 wanda party suka yi ba, an rage cewar wanda zai takara daga ward har zuwa kasa halin ko kudi ne da hali ko meye ne daraja da mutunci zai kai ka da popularity naka. To Allah ya taimake tun da nayi commissioner to na sai form dina na ce ward suka ce ah ke ce namu ke mana kyau 100% na je local government suka ce ah madam you did well kin ba mu daraja mu manya ga wasu da suka zo tsofaffi da suka zo suka ce ai ke ce namu daga namu kace tuta mu menene no problem 100% votes da muka zo state duk wanda suka apply suna so shugaban kasa su gwamnoni da senators a Kwara State ai disqualify na su ni katai ce na qualify one because nabia tax dina nabi shawara da wani ya gama tunda na bai commission sai ko kimbari ki ci gaba every year
biyan haraji
a lajinki. So kawai naji interview dina na yi leti ma ina cikin kauye ana interview a INEC wani ya sa ana neman ki fa kuma babu telephone those days na san sai sunday da na dawo shine na ji ana interview na masu neman shugaban kasa sai kawai na shiga office na INEC gobe kuma monday za su aika wanda ya qualify zuwa Abuja gashi na yi interview kawai na
kuma kika ci
kina so ki ji labari yadda na ci ne okay muka yi convention a gidan Dr. Saraki before nomination sun ya tambaye madam kace kika yi qualify gashi kuma candidate namu in muka kai national convention muka samu wani candidate wanda muke so ya zaki ya ce your excellency jiya da nazo gaishe ka cewa ka sani kace mun wanda yana zaman governor yanzu alubin kin ya tambaye ka ka sashi ya zama governor sunan sa Alhaji Shaba Lafiya ji daga local government dina wato together nace Allah din wanda ya tambaye ka ka kawo kuka samu governor Shaba Lafiya ji in muka kai Jos Allah kuma zai nuna maka yanda za ka yi kowa suka yi shiru suka ce wasu na ganin sai zan fara turanci da sauransu sai ka ci kawai kowa ya suka yi shiru so ya ce jama'a ga candidate namu daga Kwara state a za mu yi convention a Kwara a stadium na Kwara ne kuma na sa kayan nufawa typical da na zo magida ya kallo na a sama because muna cikin ba cikin main bowl outside ba akwai hall na an ake basketball su nan muka yi convention na tashi na jana duk kusa da kafa na dubu Kwara south na tashi Kwara center na duk kusa musu Kwara north na duk kusa da na tashi na yi tsalle na yi sato SDP kowa suka tashi SDP SDP
kin bar PDP kin koma SDP
lokacin ba mun magana PDP ba SDP Social Development Party okay da NRC ai jana babare ne ya kafa party SDP wannan NRC
National Republican
Republic Party kuma da SDP Social Development abi Social Democratic Party so in su mutane SDP suka tashi da na yi tsalle ga ni a kayan mufawa na yi musu gaisuwa wanda ya kamar na dadasa na gida da na tashi na yi tsalle kuma suka ce eh ga everyone suka tashi na samu 800 plus delegates da ni takwas sun fi da takwas amma da ganin na da kayan gargajiya na yi musu gaisuwa na gargajiya ban yi magana da yawa ba kawa na na tashi na yi tsalle kawa kuma suka tashi SDP saira SDP saira saira kawa a cikin wanda suka yi voting na yi losing vote biyu a cikin 800 plus delegates da suka zo convention kawa yaya ban yi losing ba na gama magida ne sama ina kallo muka gama shi ya wuce Lagos na koma Kaduna later on da suka zo aka zo Kaduna suka ce madam kin sa abunda duka mu muke voting ba wai kin sa kaya na gargajiya ba daya kin tashi kika gaida mutane a durkuce da kafafin gwiwa biyu biyu kika tashi ba wani surutu kika yi ba kin tashi ki tsalle kamar kina da lafiya ga kamar sports commissioner namu na da abun ya ba mu dadi ya ba mu girma nasu an ba su girma nasu da za su suka ga wa jini ku wane matan ku ana muku duk kusawa a gida yadda ta muku to tunda ya ba mu girma wanda kuma za a ba mu a gida ya kamata mu bata vote ita ce candidate namu yanda na samu vote biyu mutanen biyu suka sa no don vote naka is yes or no so wanda suka sa yes 800 and something wanda suka say no daga su biyu kawai ne suka ce no so na wani na kai Kaduna wasu suka zo suka ji madam kiya kin sa abinda aka sa aka miki vote muka duba kin sa kayan na gida baki yi turanci barkata ba ki mana biyayya kuma ba wai kudi kika bamu ba dokoki ka bi to me muke nema kuma kin girma duk ba mu girman mu dokoki da constitution gari kika yi abin da ya kamata ki yi mana so kin ga zama tuta namu kenan don samu kai jos amma godiya wani da tizo engineer popola ya zo patigis da ya ji cewa ina takarar su gaba kasa ya zo gida mu yana neman nan gidan su sai rajibu aka shiga gidanta fortunately ina gida ake madan kika zo gobe ki zo dan ina son ganki na kai ilorin public transport na kai gida su madan ga station wagon da zaki campaign da shi
ya baki kyauta
no ya bani da driver dan kudi ya bani da ki cika mota so yanda aka yi na samu mota moto dama ina tafiye da public transport ne because moto shi ne mai gida ba yanda zan cire moto nawa a gida don yara za su je school so shi kuma ba zan yi campaign da motocin da motan soja ba so amma Allah ya sa mutumin nan har gida sani ba yanda zan manta da shi amma wasu ran Allah zai kai ni gida zan je godiya da aka yi min taimako da aka mi Allah zai ba mu lokaci na je gida so da muka
kina nufin har yanzu baki mai godiya ba kenan
wa
shi wanda ya baki station wagon
no dai mana ina zuwa na je lordin na zuwa wajen shi sai kai wa mi gida ya buga musu telefon kuma in na je sometimes a gidan su nake sauka ko and so mun zama kamar family daya da su so muka kai jos and da za a yi vote
za a yi kuri'a
yes za a yi kuri'a shi wannan shugaban kasa
na yanzu
eh
Bola Tinubu
baba is senator governor his excellency Tinubu the present president lokacin yana senate ana kirga a jos ya zo a sami ni madam ina ganin zaki zama ko number 3 ko number 4
dan
haka da kashi zai koya min yanda abinda zan fada a cikin minti 3 da za a bani na zauna ga abinda zaki fada ga abinda zaki nayi na bi abinda umurni da ya bani koyi da ya bani aka yi voting sai a ce wace laka taka da jiti kinkibe atiku then a wani daga east shi ne yana takara dan a kira shi sannan a kira sai Rajibu ana kira numbers 1 2 3 har zuwa 4 wanda ko ne zaman number 2 aka kira zaman number 3 gaba da na zama number 4 yanda his excellency shugaban kasa na mawazo yayi coach dina
shakka an yi gogwar maya mama Sera da kuma fatar matar da ke da sha'awar tsayawa takara a kowane mataki za su koyi da jajircewar ki ba iyakar ta kenan ba kafin mai sallama da mama Sera za ku ji shawarin ta ga mata da ke da sha'awar shiga siyasa uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako uwar gida Sera Jibril macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a arewacin Najeriya da bakin mu na yau Murna Ahmed Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai wakilanmu Madina Dauda a binnin tarayya Abuja da kuma Zainab Babaji a jihar Plateau da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
Baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da Fiona Wamainan Dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safon.